a shirinmu na nishadi a yau na musamman ne domin kuwa zamu yi duba ne kan film din Mutum da Aljan, inda muka samu tattaunawa da marubuci da mashiryin film din tare da bayyana mana jigo da dalilan da yasa suka shirya wannan film din. Ku biyo mu domin jin cikakken hirar.
Sunana Balarabe Murtala Muhammad Baharu, ni na rubuta labarin kuma ni na bayar da umarnin film din Mutum da Aljan.
Me ya ja hankalinka har ka rubuta wannan labari? Kuma me labarin ya kunsa?
Abubuwa uku suka ja hankalina na rubuta labarin. Na farko ainihin gundarin tunanin samar da labarin na Hajiya Balaraba ne. Dan da taimakon na rubuta mata a karo na farko yasa na ji ina da sha'awar yi, saboda yanda tsananin labarin yake na cewar al'ada ne da tsatsabe-tsatsabe na Bahaushe da irin abin da yake faruwa tsakanin Mutum da Aljan da kuma wasu abubuwa da suka shafi canfi da kuma addini.
Kina film din da ya hada waɗannan abubuwa malam Bahaushe ya yarda da canfi.
Eh, kware da gaskiya akwai a ciki, domin an nuna abubuwa da dama da suka shafi canfin a ciki, kamar cewar kiyaye sharadin ita aljanar na umarnin da ta bashi sai danyen nama da ranar ya je binne a tsakiyar gidansu.
Me jigon labarin kafin mi nisa cikin?
Jigon labarin Mutum da Aljan shine nuna wa masu kallo cewar abubuwa kan iya faruwa tsakanin Mutum da Aljan, musamman irin auren da ake cewa yana faruwa a tsakanin mutane aljana ta auri namiji mutum ko kuma namiji mutum ya aure mace aljana.
Ka sa canfi a cikin film din, me yasa ka sa canfi?
Saboda wani abu ne wanda kamar dukkan waɗanda suka yadda da abin da suke ganin cewar saba masa al'adance zai iya haifar da wata matsala, shine yasa muka yi amfani da wannan dangane da bincike da aka yi akan irin mutanen da suke da wannan yardar imani da wannan, ba musamman mutanen da suke karkara duk da ci gaban zamani da ake ciki, amma har yanzu suna da irin wannan tunanin ko a ce idan kai abu kaza da hannun hagu zai iya shafar ka, ko in kai kaza lokaci kaza, ko in ka hau kan juji matattara ce ta aljanu, duk da irin waɗannan abubuwa, ko kashe wani abu a yayin farauta wanda yake za ka ganshi amma ya zo maka a cikin wani lokaci da baka saba gani ba, kamar da rana, tsakiyar rana.
Duk ka sa waɗannan abin a film, tunda na ga a ciki akwai sun je farauta za su harbi zomo ne ko?
Haka ne.
Sai wasu abubuwa suka faru.
Wannan yana daga cikin abin da yasa a yanayin ɗaukar hoton film ɗin ma aka nuna a cikin girjin rana ne, wato tsakiyar rana, wanda akasarin mafarauta idan suka ji za su san cewar ba a fiye yin farauta a tsakiyar rana ba, saboda wasu abubuwa da kan iya faruwa na rikitarwar rayuwa. Saboda haka da suka tashi zoman, shi Dauda, ma'ana shi ainihin jarumin film ɗin, shi ya fara ganin zoman. Saboda haka suka tashi zoman, yana kirarin cewar gashi ya kama shi a hannu, zoman ya ɓace. Ɓacewar zoman yasa suka sake ganin zoman, suka sake bin sa. Da ya bi zoman na biyu sai kuma ya jefi zoman, sai zoman ya mutu. Faɗuwar zoman da i ya je ga kan zoman zai ka ɗauki zoman, sai ya ga jini yana kwaron ya daga kunnen zoman, kuma a lokaci guda shi ma jini yana kwaron ya masa daga gindin kunnen sa. Wannan yasa ya faɗi nan take ya suma.
Kenan ya yarda da canfi. Da cewar shi dinnan da yayi me hakan yake nufi?
Abubuwa guda biyu da iga ya faru. Na farko ɓacewar zoman a hannun Daudan da farko, sannan na biyu irin yanda zoman bayan an kashe zoman ya ɓace take a gurin. Wannan ya nuna masa cewar lalle wannan zoman ba zomo ne da suka saba gani kai tsaye ba.
Haka ma iya cewa yana nuna malam Bahaushe cewa ba a yin wasu abubuwa da tsakar rana.
Ga waɗanda suka yadda, musamman waɗanda suke da farauta ko kuma suka san irin waɗannan abubuwa na shi'umanci na daji, tunda an shiga daji ba kawai namun dajin ake gani ba, akwai ma wasu abubuwan da suka iya rikida.
Wacce nake wannan da kana kokarin nuna al'ummar malam Bahaushe cewa akwai wasu abubuwan da bai kamata a yi da tsakar rana ba.
Wannan haka ne, musamman ma shi yasa labarin yadda aka ɗauko shi, zaka fara ɗauko labarin daga cikin asibiti.
To yauwa, yanzu da kai zancen asibiti, ita malamar asibiti, ita jarumar Jamila na Gudu, nuna mana cewa kamar bata yadda da wasu canfe-canfe da wasu abubuwan al'ada ba.
Haka ne.
Me yasa aka sako hakan, kuma daga baya sai ga abin da ya zo ya faru da ita?
Karshen yadda da kimiyyar, ilimin kimiyya a duniyance a yanzu shine likita. A zuciyarta, saboda kwarewarta ta aiki, bata yadda da wannan abin cewa yana faruwa ba. Ta kan ga cewa kawai yanayi ne da kuma wasu abubuwa da suke faruwa a yanayin tafiyar da rayuwar dan adam, in aka samu kuskuren wani abu yake sa ake ganin wancan abin kamar aljanu. Domin zaki ga ita wadda ta kawo mara lafiya tana ce mata tun kafin a kawo yarinyar nan asibiti, na ce ba ciwon asibiti bane, iskano ne, ke gani wannan.
To idan muka koma shi kuma can, ita matar tasa, shin ta fuskanci cewa?
Asabe
ta fuskanci cewa Dauda ya kamu da wasu iskokai ne, ko kuwa kawai tana ganin canji ne?
Yadda da cewar ma Dauda yana mu'amala da aljanu ba, har sai da aka yi wata gaba
inda aka yi gida?
Bayan gida. Gida mun ga lokacin da shi da kansa ya fara gida.
To a dare dai ai aka kammala ginin.
Eh amma abin da aka nuna ai abin shi film yake nuna cewa abin yana cin gaba. To ginin ya ci gaba ne lokaci daya. Kuma dai menene?
Amma mutan gidan ai a film din sun yi mamakin cewa a dare dai kawai suka waye gari suka ga daki an kammala daki.
Har kuma an nuna cewa ma ba a yadda yi ginin ba, amma mahaifinsa sai ya goyi bayan sa. Saboda shi bisa tunanin fahimta ta mahaifin nasa, wato shi ba mai angara, ya san lalle daga dukan zoman nan ko kashe zoman nan wani abu ya alakantu da Dauda. Shi ya sa ma har ya koma gurin da Daudan ya fadi, ya je ya debo kasar gurin, ya dawo izo yi masa turare. Lokacin da yake turare ya fuskanci cewa lalle yana tare da aljanu a lokacin, domin har sun bige wutar, sun kama shi, sun makure shi bawan za su nemi ta'annata shi.
To mun ga kuma wani yaro ya zo ya fito da wani dan kurtu haka. To kuma mun lura mun ga shi me yasa Dauda da ita aljanar ta umarce shi ya je ya soyo nama ya binne a tsakar gidansu. Ya aminta da abin da ta ce masa.
Da farko yayi gaddama. Lokacin da mahaifiyarsa da yazo zai tambayi mahaifiyarsa kuɗi. Har ta dauko kuɗin za ta bayar, sai ya ce ba shi ma abin da zan bai da amfani. To bayan ya juya sai ya ga mahaifiyarta sa ta juya ta koma ita rumaisa. To wannan abin ya sake zabura da shi, ya nuna masa cewa lalle idan fa bai ba wani abu zai iya faruwa. Shi yasa ya je so wannan nama ya zo ya binne a gida.
Me kake so ka isar da wannan film?
Sakon shine cewar wanda iya yadda da cewar ko kuma cewar aljanu suna mu'amala da mutane gaskiya ne. Amma ta sigar da idan ba wanda yake mu'amala da su ba babu wanda zai iya tabbatar da cewar ga aljanin.
To amma baka nuna mana yanda mutane za su yi kafa kafa kada aljani ya shige su.
Akwai sai dai idan misali ko mai kallo ne bai fahimci sakon ba. Domin kamar yanda kika tambaye ni cewar Asabe bata san yana tare da aljanar ba. To zaki ga kusan dukkan ahalin gidan babu wanda aljanar bata kama da shi ba. Sai ita Asaban.
Iskokan suna juya fuskar mutane.
Suna shiga, suna irin wannan. Saboda abin da aka nuna babu wanda yake iya ganin ta a siffata ta aljanan har shi Dauda, har sai ta koma siffata mutum. Amma za ki ga ita Asabe, saboda tun farko an nuna cewa ko bacci za ta yi takan yi addu'a ta shafa jikinta ta kuma shafa jinjirinta. Shi yasa a cikin film din aka nuna daga ita sai jinjirin ne kadai. Ita aljanar Rumaisa bata iya yin kama da su ba, bata kuma iya shiga jikinsu ba.
A fannin mu na tsaye gumi kuwa fitaccen jaruman nan ta Nollywood Ini Edo da mawaƙin nan Sami Okosu sun bayyana cewa daga ranar 30 ga Oktoban shekara ta 2016 sun sauka daga jerin sunayen dakadan kamfanin wani kamfanin sadarwa da ke nan Najeriya. Jaruman sun shafe shekaru 10 a matsayin jakadan kamfanin tare da nuna godiyarsu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.